'yan kasa da hukuma.
Ka za ka cikin kada zalin shi, mai za ka fada a cikin ɗan shi. Mai wannan hali yau shi ne, ko mai ya fada mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne.
Matsare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Fari zan gabatar.
Wannan maganan ainihin subsidy. Ai kaga yana ɗaya daga cikin a ɗan lokacin nan wanda ya janyo mana wannan musiba.
Na farko man fitar.
Na biyu ilimi.
Na uku lafiya.
Ya kamata a ce harkan nan an yi sassa.
Sannan na hudu harkan gona.
Haƙƙin kowace gwamnati ce sai ta samar da abubuwan jin daɗin rayuwa ga 'yan ƙasarta.
Masharhanta kenan a Najeriya ke nanata muhimmancin samar da tallafin hukuma ga fannonin rayuwar 'yan ƙasar. Kuma wannan shi ne batunmu na yau a dakace mu.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana tukura ya jido haƙƙinsa ya tattara kodiko ke masa samu.
Madalla. Matsare yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da fuskantar ƙalubalen tsadar rayuwa, masu sharhi kan lamuran yau da kullum a ƙasar na ci gaba da nazari akan dalilai da suka sabbaba wannan ƙalubale, tare da jan hankalin hukuma game da matakan magance ƙalubalen. Da yawa daga cikin masu nazari da sharhi akan al'amura na alakanta wannan yanayi na tsadar rayuwa da 'yan ƙasar ke ciki da jerin manufofin da gwamnati ta fito da su, musamman a fannin tattalin arziki kamar ɓangaren hada-hadar mai na ƙasar da ayyukan noma da sauran muhimman fannoni masu nasaba da makomar tattalin arzikin ƙasar ta Najeriya. Batun janye tallafi akan albarkatun mai da gwamnati ta yi tun a watan Mayu na bara da tsare-tsaren babban bankin kasar CBN kan sha'anin musayar kuɗaɗen ƙetare na daga cikin muhimman al'amura da masana da masu sharhi ke cewa sun dagula lissafin rayuwar 'yan ƙasar. Kamar Ibrahim Mahmud, tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar ma'aikatan lafiya ta Najeriya, ya yi tsokaci a kan wannan batu.
Ba wata gwamnati a duniya da za ta ce wai ta ƙyale kuɗinta kawai ya samo kansa 'yanci. Ba a yi. Ko Amerika, inda jarin hujjanci yake da roots, tana kara dalata, tana siyan ma kayan manoma ta zai ta zuba a ruwa saboda kada su su yi asara.
Kamar tana subsidy kake so ka yi?
Subsidy ba. Ba mun gani ba lokacin Obama. Insurance company ma ya ba kuɗi, ya ba General Motors kuɗi, ya ba waye kuɗi, ya ba waye kuɗi to bail them out. Kuma jarin hujja fa suke yi su. Amma kuma suna gaya muku ku 'yan Afirka dole ku karɓi daftarin ɗin jarin hujjanci yadda yake, ba ruwan gwamnati da tattalin arziki. An taɓa yin haka a duniya? Ai, tun da ka gwada ka gani wannan abu musifa yake janyowa. Kuma ka ce kullum kana cewa kana gane mutane suna shan wahala. Ku daina mana wannan maganar subsidy na mai, ku dawo da shi. In an dawo, in kuɗin sun daɗu sun hau kan Najeriya, ba kowa da kowa ba ce. Ai, ba kuɗinka ba ne fasin mana ɗinka, kuɗin ƙasa ne. Kuma duk takamaka in kana son a ce ka ci gaba, mutanenka sun ci gaba, mutanenka su ci gaba, shi ne ƙasar ka sa ci gaba. Saboda haka wannan maganan ainihin subsidy, ai kaga yana ɗaya daga cikin a ɗan lokacin nan wanda ya janyo mana wannan musiba. Kuɗin mai ya tashi daga naira 170 ya koma 900. Ya komai ba zai tashi ba, ya abubuwa ba za su zama inda suke ba. To dole gwamnati sai ta yi la'akari da wannan. Kuma ta daina jin waɗansu kuge da kiɗe-kiɗe na waɗansu ƙasashen duniya. Dole Najeriya sai ta kiyaye kuɗinta da kanta. In ba haka ba ta ce za ta ƙyale ta, in duniya lalata ta za su.
Baya ga haka, a cewar Kwamar Yahaya Shu'aibu Ogogo, wani mai tsokaci akan al'amuran yau da kullum a Najeriya, tilas ne hukumomin ƙasar su yi la'akarin samar da tallafi a wasu ƙarin muhimman fannoni domin 'yan Najeriya su samu ingancin rayuwa.
Duk shugabancin da ba sa soke da bayi tanadi na sassauce ga kowace irin al'umma, ba gwamnati ba ce, ba kuma shugabanci ba. Saboda haka wai na subsidy kawai su da suke cikin gwamnati, ai ba wai al'umma suka ji yin subsidy. Wasu da suke cikin tare da su suka ji yin subsidy saboda su sun san mutanen da suke da subsidy ɗin, ai ba wai sun yi haka ba ne saboda wannan al'umma. Shi ne saboda wasu mutane da su suka san su. To a zo a yi bayanin subsidy, tunda kake subsidy, tunda aka fara maganar subsidy ɗin nan, a buga mana a jarida man ga wanda suke amfana daga subsidy ɗin nan. Kafin a ce wane wane wane, su sun san su. sun san su sun san wanda suke ba subsidy kuma kace kaje da subsidy kazo kace ka gyara sanadi dan goto ya gyara sanadi ya kafa da sanadi kuna da kudin na kasa ku sai da shi da naira ko kuma ku yi ba ni gishi in ba kamanda domin al'ummar al'umma ku su ji dadi kun ce kun gyara fatako da sanadi babu abin da yake ba da da kuke da subsidy abin da yasa ai da yin subsidy kun ce saboda su yi man fetur din da ake daga wata kasa now yanzu kuna sake shi a kasa kuma ki da abubuwa ba su canza ba ai rena hankalin mutane kawai su
idan haka ne yanzu comrade da me da me kuke ganin ya kamata gwamnati ta yi wa subsidy da rayuwar ɗan ƙasa ta da hukunci
na farko man fetur na biyu ilimi na uku lafiya sannan na huɗu harkar gona ka tuna duk wanda ya sani baya ya ga yadda ake kawo takin zamani kusan kyauta ake ba shi ya ga yadda ake kawo kudi ya ga kuma yadda ake wayar da kan mutane shi kanka wannan subsidy ne yadda gwamnati take samar da jami'ai wanda suke wayar da kai yadda in ake samu irin sabbin hanyoyi na noma
ko ka ba da talakawan ka a cikin yunwa da zaman boka ko yawan maula ko talaka ka sani har yanzu suna sarka
sai dai a tabbacin barista Amina Umar Hussein wata lauyar gwagwarmayar bil'adama a Najeriya dama tilar ne fa akan hukumomin Najeriya su dauki matakan da za su inganta rayuwar 'yan ƙasa tunda abu ne da ke kunshe a kundin tsarin mulki da sauran dokoki na ƙasar.
'Yanci ne na 'yan ƙasa da yake cikin kundin tsarin mulki cewa haƙƙin kowace gwamnati ce sai ta samar da abubuwan jin daɗin rayuwa ga 'yan ƙasarta sai ta samar musu da tsaro da kare mutuncinsu. Yau a rayuwar nan mace ba za ta iya dafa abincin da iyalanta za su ci su ƙoshi su ji daɗi su gane cewa su 'yan wata ƙasa ce mai arziki.
Watakila hakan ce ta sanya Comrade Shu'aibu Ungwa ke cewa lokaci ya yi da mahukuntan Najeriya za su mayar da hankali wajen sauke wancan nauyi.
Ko dai gwamnati su saurari ra'ayin mutane su saurari abin da mutane suke faɗa da abin da ke damun su. Idan ku haka ba ta faru ba abin da suke koyo shi ne canji sai ya faru. Domin magana guda ɗaya ce idan tura ta kai bango shi kansa wanda zai canza shi ya waye gari da safe ya tashi da su shi kansa shi ne zai canza. In dai aka ci gaba da wannan tafiya a wannan ƙasa kawai zuciya za ta ugana da ɗin kanta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a ƙasar nan in ke har waɗannan mutuntan ƙasar nan ba su ɗau wasu matakai yadda za su yi magani ɗin matsalar da hali da al'ummar ƙasar nan ciki ba.
Masu ware ƙarshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu ni ra'ayin ni sabidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu.